Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, ana kuma iya kama mata hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara'u Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba 13 ga watan Maris na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa Najeriya ta bi sahun sauran kasashen duniya wajen haramtawa jiragen saman Boeing 737 Max sauka ko bi ta kasar. Bayan haka za ku ji cewa wasu kungiyoyin fararen hula a Najeriya sun koka akan yadda aka sanya jami'an tsaro a harkokin zabukan da aka gudanar a kasar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun. Shin ya kuke gani yadda aka baza jami'an tsaro a lokutan zabe a Najeriya? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, barkamu da wannan dare. A yau Laraba, bayakan kungiyar 'yan ta'adda na ISIS sun kaddamar da sababbin harharin ta'addanci akan sojojin Amurka, yayin da 'yan ta'addar suka kai kari don kare yankin ƙarshe da ke hannunsu a arewacin Siriya. Ba a san ko mayakan ISIS nawa bane suka buya a wani yanki da ke kusa da garin Baghouz, wanda harsasu suka rugurguza shi da gine-ginen da ke cikinsa. Amma jami'an Amurka da na Siriya sun kori mayakan 'yan tawayen da ke ci gaba da gujewa har-haren da ake kai musu ta hanyar boyewa a cikin tsaunuka da koguna masu tarin yawa da kuma hanyoyin ƙarƙashin ƙasa. Ana kyautata cewa akwai yara ƙanana da dama daga cikin mutanen da aka rutsa da su a lokacin da wani gini ya rushe a jihar Lagos ta Najeriya, inda ɗaruruwan mutane suka fito suna kallon yunkurin cetonsu. Babu tabbacin yawan mutanen da suka makale a cikin rushasshen ginin mai hawa uku da ya ruguje da misalin ƙarfe 10 na safe a yau Laraba. Amma dai shaidu da ke wurin sun ce akwai yara kusan 100 a benen sama na makaranta lokacin da abin ya afko. Zuwa yanzu dai an riga an ceto yara da dama daga ƙarƙashin ginin, motocin ceto da na masu kashe wuta da masu manyan kayan aikin gine-gine sun zo kusa don taimakawa wajen aikin ceto. A yau Laraba, an yanke wa tsohon shugaban yakin neman zaben shugaban Amurka Paul Manafort hukuncin ɗaurin shekara 3.5 a gidan kaso, a bisa laifukan da suke da nasaba da ƙasar Ukraine dangane da 'yan adawar siyasa na ƙasar Rasha. Manafort, a lokacin da yake zaune a kujerar guragu saboda rashin lafiya, ya nemi gafara ga alƙalin kotun Amy Berman Jackson. Yana jin kunya ayyukan kuma ya roƙi a yi masa gafjin ƙai. Ya ce, "Na ba da haƙuri game da abin da na yi da kuma dukkan ayyukan da dalilinsa muka tara a yau. Duk da yake ba zan iya kawar da baya ba, zan tabbatar da cewa na gyara hakan a gaba." Amma alƙali Jackson ta shaidawa Manafort, mai shekaru 69, cewa ba za ta yi watsi da laifin da ya yi ba. Ta ce, "Don ka ba da haƙuri ba yana nufin a yafe maka laifukan da kai ba." Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka za ta saukar da jiragen saman Iran Amurka, wanda ya yi sanadiyyar mutuwar mutane 157 a ranar Lahadin da ta gabata, inda ta zama ƙasa mafi girma da ta cire jirgin saman daga aiki. Trump ya ce Boeing kamfani ne mai inganci amma ya kara da cewa rayukan mutane shine damuwarmu. Tun da farkon ranar Talata da ta gabata kasar Canada ta dakatar da jirgin sama kirar Boeing 737 Max 8 wanda ya hadari sau biyu a cikin watanni biyar yayi sanadiyar mutuwar mutane kimanin 350. Ofishin jakadancin Amurka sun kamanta mummunan cin zarafin da ake a kasashen da suka karyata rahotannin kungiyar kare haƙƙin dan Adam da ta fitar a shekarar 2018. Sakataren harkokin waje Mark Pompeo ya nuna damuwa game da cin zarafin da ake a kasar Iran da Sudan ta Kudu da Nicaragua da China a jawabinsa akan sakin rahoton. Pompeo ya kara da cewa ina fatan cewa rahoton kowace kasa a wannan shekara ba shi da wani matsala amma abin ba haka yake ba. Rahoton wannan shekarar ya kimanta ayyukan ta'addanci da cin zarafin dan Adam da ke cikin kasashe da yankuna 200.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Najeriya sun haramta wa jiragen sama kirar Boeing 737 Max sauka ko bi ta sararin samaniyar kasar kamar yadda kuka ji a labaran duniya. Wannan na zuwa ne kuma biyo bayan hadarin da jiragen saman kasar Ethiopia da na Malaysia suka yi kwanan nan. Majalisar Ministocin Najeriya karkashin shugaba Muhammadu Buhari ce ta yanke wannan shawarar. Ga karin bayani daga Umar Faruk Musa daga birnin Tarayya Abuja.
A kokarin daukar rigakafin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na kawar da yiwuwar wani hadari na jirgin sama daga kamfanin jiragen Boeing, Majalisar Ministoci ta Najeriya a yau ta amince da umarnin cewa kada a bar kowane jirgi na samfurin Boeing 737 Max wanda ya fadi da waɗansu fasinjoji na kamfanin jiragen sama na ƙasar Ethiopia daga sauka a kowane sashi na Najeriya ko kuma bi ta sansanin samaniya na Najeriya. Haji Filika, minista a ma'aikatar sufurin jiragen sama ta Najeriya, ne ya bayyana manema labaru haka bayan da majalisar ministoci ta kasar ta kammala taronta na mako-mako.
To da wannan kamin wannan daidai ke kasancewa ita harkar sufurin jiragen sama ta duniya ce bai daya ba ta kasar Najeriya ba ce kawai. Amma bayan an samu wannan hatsari a Habasha, abin kokari shine muka ce duk jirgi wanda ke samfarin wannan 737 Max 8 and 9 cewa kar su tashi kuma kar su sauka a Najeriya, kuma cikin hukuncin Allah dama babu wani wanda yake da irin wannan jirgin a Najeriya saboda tamu ta zo da sauki kenan. Kuma na yi bayani ma ita wannan majalisar ministoci ta shugaban kasa akan cewa babu wani wanda yake da irin wannan jirgin a Najeriya. Masu kuma zuwa cikin Najeriya da shi mun hana su zuwa har sai abinda Allah ya yi, wato na gano musabbabin abinda sun ya jirgin ya fadi ko kuma yake faduwa. To wannan shine abin da zata akan wannan
ministan sufurin sama kenan Hadi Firka a Abuja Najeriya. A waje daya wani tsohon babban daraktan kamfanin jiragen sama na Najeriya Airways kuma matukin jirgin sama wato Captain Muhammad Joji ya mai tsokaci dangane da matsalar da ta sanya dole ne Najeriya ta dauki wani matakin. Ko yake yana ganin cewa akwai wajibi a ƙara bincikawa a tabbatar cewa ko ba daidai kun jiragen ne yake da irin wannan matsalar ba.
Abin da ya faru ya fara ne Lion Air kankan na Indonesia wanda ranar 30 ga watan 7 wannan shekara. Sannan kuma ga wannan kuma Ethiopian Airlines shi kuma ya faru a yanzu muna ce kamar ranar 30 kenan ga wata to butun state of water view haka wannan daya faru daya faru haka. Amma ni inda ka bar ni a tsaya kuna gani idan har kasashen waje suna da jiragen nan guri 355 airline 52 kasashe guri 32 ba abinda za a zauna bane ana wani panicking akan wannan gaskiya. Wataƙila wani jirgin ne wataƙila kansa yana da matsala ana rikici akan wannan computer. Shi computer ne sun sa shi wani pilot din ya ga wani kuskure an kusa computer sai kwace jirgin a hannuka ya ce ko nose da ko hancin kasa ko hancin sama. To shi ne yanzu ake rikici kan wannan computer shi ne yanzu nake rubutu a kai ban gama ba tukunna ni ma yanzu ina research akan abu. Amma dai precaution rigakafi da ko ake cewa dai tun da yake kasan an kawo haka civilization namu sun ce ya haka to sa ta ba hakan kafin mu mu zauna mu yi nazari sosai mu gani me ya faru wani computer ne ke kawo wannan abu.
Captain Muhammad George kenan tsohon shugaban kamfanin jiragen sama na Niger Airways kuma kwararre akan sufurin sama a tattauna da nayi da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja, Nigeria.
Madalla gaida Umar Faruk Musa. Kungiyoyin fararen hula a Najeriya sun koka akan yadda ake amfani da sojoji ko sauran jami'an tsaro wajen harkar samar da tsaro a sha'anin zaben kasar. Daga Abuja ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani.
This film notes the worrying trend of increased and excessive involvement of the military and security officials.
Kakakin kungiyoyin fararen hula a Najeriya kenan, Clement Nwanko, ya magana yayin taron manema labarai, inda yake nuna damuwar ƴan fararen hular bisa yadda aka yi ta amfani da sojoji wajen harkar samar da tsaro a zaɓuɓɓukan da aka yi a Najeriya, inda yake cewar wannan ya saɓawa shikashikan tsarin demokradiyya. Inda yake jaddada cewa dole ne a duba menene ba daidai ba domin a ga yadda za a ke gudanar da zaɓuka a Najeriya ba tare da sanya hannun sojoji a cikin harkar samar da tsaro ba. Amma cikin wani abu mai kama da martani, babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai, lokacin da yake ganawa da jami'an sa ido na tarayyar Turai. Ya ce sojoji na aiki ne bisa kwarewa kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar musu. Yana mai cewar mutanen da ba sa wa ƙasar nan fatan alheri ne kadai, kuma suke amfana daga yamtsin da ake yi na zaɓe za su yi ƙorafin yadda sojoji ke marawa hukumomin fararen hula. Domin sojoji ba sa taka wata rawa ta musamman yayin zaɓe, amma dai suna dai zaman jiran kota kwanan ne don tallafa wa 'yan sanda.
Supporting the police to do their job.
Wannan batu na janyo sojoji cikin harkar samar da tsaro a zaɓukan Najeriya na ci gaba da jan hankalin masana, ƙwararru da masu kansu 'yan fararen hular. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Hassan Maina kaina, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda ake baza jami'an tsaro a lokutan zabe a Najeriya. Kafin mu bude layukan mu, ku shakata da wannan wakar.
Kuna bina baku kauce ba a cikin rukunai da muke duba mun kwana ana uku ba wai ba san tashi na hoho da kankan ba a Najeriya yan uwa da bungoshi sun san harin ja'ai da fatan shi turawan mulki sun tashi wuta duka ta mutu sai gashi dande la muta aru mu gaishe shi Allah ya
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari ɗaya 202 205 2655.
To mun samu kira na farko daga jihar Neja.
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula, muna jin ka.
To gaskiya muna dai ma ainihin gwamnatin tarayya godiya bisa ga ainihin jami'an tsaro da ake sakawa wajen bangaren zabe. So sai dai gaskiya da lokacin jami'an tsaron da ake sa basu wadaci arhin rufunan zabe ba a yanda za su kiyaye lafiyar jama'a da ke jihar Kuri'a ba. Saboda haka muna so wannan zakan da ke tafe na GB wanda za a yi wannan aka daga din nan muna roƙon gwamnati dan Allah a sa matakan tsaro kuma a kiyaye da masu sata Kuri'a din dan a kiyaye muna Kuri'un mu.
To mun gode Mallam Ibrahim mai wankin hula, yanzu kuma za mu je Kaduna.
Hajjia Maram Dauda, barka da lafiya.
Barka, ka daidawa muke magana daga Kaduna.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Mallam Murtala, muna jin ka.
To Maryam Dauda, a wannan zabe ko zabe da ake na gwamnati da take ba ta dare aka ce sojoji sun takura wa mutane.
Duka.
To a magana ta gaskiya duk wani wanda zai fito ya ce wannan gwamnati ta sa jami'an tsaro gaskiya mata shari ba inda ban shiga ni nayi tufa ba so da wata jam'iyya. Ina so in gaya miki wancan gwamnati babba ne adawa na da take gwamnati kafin kwana uku zabe ta zo kan layukan mu na Abuja ran riga ta ina jicca ta sa tankokin yaki. Ta je kai kasuwa duk sun zuba sojoji sun sa roadblock. Amma ki gaya mun a wannan zabe duk faɗin ƙasa ne na aka sa checkpoint roadblock na sojoji ko jami'an tsaro. Wanda ba so mu zauna lafiya ne. Kine ɗan sa suke ganin cewa an yi ba a ba su sun yi abin da suke so ba suke da wai kuma sun ce gwamnati ta hana jami'an tsaro. Duk inda na zaga ban ga inda ƴan sanda ma suna gefe ba makami a hannunsu. Abin mutane suka ga saboda Allah ko America in kika je gun zaɓe jami'an tsaro suna gefe suna kallo da kyamarori.
To mun gode Mallam Murtala daga Kaduna, yanzu kuma za mu je Yobe.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Yobe?
Kuna tare da Abbas Shehu a rigunan Bukar Abba da matsarin jihar Yobe, Najeriya.
To muna jin ka.
To gaskiya mu alhamdulillah mu ga yankin mu kin ga mu ne muna fama da matsaloli ne tashi-tashin hankula. Kuma jami'an tsaro sun tsaya sun yi aikin su ne yanda gwamnati ta gaya musu, sun tsaya suna ta zagaya musu wuce amma ba wanda sojan da zai takura mai, duk wanda suna cewa sojoji sun bata zabe da sauransu, wannan su ne suka bata zabe ba sojoji ba. Kuma duk sojan da ka sa jami'an tsaro ya zo gurin zabe saboda ya kare lafiyar mu ne, kuma alhamdulillah mun gode musu. Yanda shugaban kasa mai General Muhammadu Buhari ya kira su haka suka amsa kiran sa suka tsaya mana muka yi zabe mu ran shugaban kasa lafiya kalau, kuma mun yi zabe mu na gwamna da shugaban majalisar sa lafiya kalau a Kalalawa. Alalawa wajen da masu rarrakar gamman. To sabili da haka ina kiran jama'a da Allah da Annabi kar su ji rudin mutane wanda suke cewa sojoji sun yi kaza kaza. Ni kan gaskiya a jihar Bauchi ban ji wani soja wanda ya yi farwa mutum ko kai kausirin din bai taba mutum ba. Gaskiya mun yi zabe mu lafiya tsaro alhamdulillah, Allah ya saka wa shugaban kasa.
To mun gode, har yanzu dai muna nan a Yobe, mun ƙara samun wani kira.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Yawa daga Shaibu Usman.
To muna jin ka Shaibu Usman.
Yawa, batun cewa an sa soja wato a harkar zabe. Muna tare?
Muna tare. Ya kake gani?
Yawa, gaskiyar magana mu ba mu ga sojoji a harkar zabe ba.
To sauran jami'an tsaro
wanne yake ba za ma ka gansu ba. To mu kuma hakan yayi mana kyau, inda a ce ba irin wannan tsaron fitinar da za a yi ba karama ba ce ba. To dan haka mu muna goyen bayan wannan abun, duk wanda kaga ya ce ba haka ba to wallahi muna furci ne, mu kuma ba ma tare da shi.
To mun gode Mallam Shaibu Usman, yanzu kuma za mu je Jigawa.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Jigawa?
Kuna magana da Adamu Abdullahi Anguwa Headmaster Bagadaza Primary School.
To Mallam Adamu, muna jin ka.
Yawa, game da bada jami'an tsaro a wajen zabe daidai ne ba laifi ba ne.
Me dalilin ka? Saboda kudin
rikici ma ya kamata a ce an samar da jami'an tsaro suna gefe suna kallo, ai ba wani abu suke yi ba. Eh, hakan da aka yi ba laifi ba ne gaskiya.
To mun gode Mallam Adamu Abdullahi, yanzu kuma za mu je Ilori.
Ni a gaskiya ra'ayina
a sunan malamin
bukan ake
na ce ya sunan malamin daga Ilori.
Malamin da ke magana shine Mallam Dauda Wanke.
To ina jin ka baba, ka ce a ganin ka.
Yauwa, idan kaman sha'anin yadda al'amuran siyasa suke tafiya kaman jihar Sokoto state, a gaskiya tabi da Allah ni ina ganin cewa ya kamata shugabannin da suke wannan wajajen su tsaya tsakani da Allah saboda idan duniya suna kallon su sai tuna cewa duk abin da za su za mu koma hannun Ubangiji wanda sun kaci zabe wanda suka ci zabe a basu saboda tafiya saboda Allah mutane na kuka da yawa bisa ga irin abubuwan da yake wakana a wajajin nan
to mun gode Mallam Dauda yanzu kuma zamu je jihar Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi
to muna jan ka Ayuba Garba Imam
to gaskiya dai saka sojoji a wajen zabe wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda a gaskiya mu halayen mu na ƴan Najeriya dole ne inda ayi zabe sai an samu tsaro musamman sojoji ni ko a inda nake ma hakika na ga sojoji suna zagawa kuma ba su taba kowa ba sun bar kowa yayi zaben sa abin da yake so kuma lalle wannan daidai ne shugaban kasa ya kokari da ya kawo su Allah ya saka masa da alkhairi mai magana Ayuba Garba Imam kakin madaci a jihar Bauchi
to mun gode Mallam Ayuba Garba Imam har yanzu dai muna nan a Bauchi din mun ƙara samun wani kira Assalamu alaikum da muke magana daga Bauchi
da Mallam Tukur daga jihar Bauchi
to Mallam Tukur muna jin ka
ba san abin da kuke magana ba yanzu ne kawai na kira kuma ni daidai da ku
dama batun sanya jami'an tsaro ne baza su ko ina a lokacin zabe wasu suna gani kamar ganin jami'an tsaron yana tsorata jama'a su fito su yi zabe wasu kuma suna ganin hakan yayi daidai kai me zaka ce
gaskiya hakan yayi daidai waɗanda duk suke ganin za su tsorata su ne kai suna son su ma su yi wani laifi
to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Adamawa
hello
hello da wa muke magana daga Adamawa
Mairam Dauda ne
Mairam Dauda ce da wa muke magana
Alhaji Ali ne daga karamar hukumar Ganye a jihar Adamawa
to Alhaji Ali muna jan ka menene ra'ayinka
ni da yau ina gaishe ku na ya tare ina ne fanku
Allah sarki to mun gode to ba za ka tofa albarkacin bakin ka ba akan maudu'in namu na yau
yanzu yana kama rediyon banji abubuwan da kuke da shi ba
dama muna son mu ji ra'ayinka ne akan baza jami'an tsaro a lokacin zabe ya kake ganin wannan Alhaji Ali ko kana tare da mu to ina ga layin Alhaji Ali daga Adamawa ya goce mun tsara samun wani kiran daga Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna
Alhaji Baki insha Allah Shu'aib al-Ahli Zamuda ke tukar ban kuma jiwa jihar Kaduna
To muna jin ka
To gaskiya wannan zaben hakika ne wannan suna da an kai jami'an tsaro wasu kuma za a ga cewar ba ma jami'an tsaron sai dai kawai jin hankali zamu masu buga waya idan mutum yayi magana kai yace a'a ƙarya ne ko yake munafurci ne ko yake kawsan dai magana idan wani shi ya ga bai gani ba to kai yace duka ko ba haka bane akwai wuraren da dole sai an sa jami'an tsaron wasu kuma ba a sa ba kamar mu mazaban mu dan sanda kwara ɗaya ne muka yi lafiya muka tashi lafiya sai da wasu wuraren kuma da fatan za a tashi lafiya
to mu ma mun gode kuma anan za mu dasa aya a dauka wayoyin mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata dama har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na ci a karfe 4:53 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Black Stars din kasar Ghana za ta yi wani wasan sada zumunci da kasar Mauritania a ranar 26 ga watan Maris a nan Accra a matsayin shirye-shiryenta na gasar cin kofin Africa na shekara 2019 Ghana za ta karbi bakuncin Chikweti ne kwanaki uku bayan karawar da za ta yi da kasar Kenya a wasan karshe na samun cancantar shiga gasar cin kofin Africa na shekara ta 2019 Dan wasan gaba na san Tikotoko Sabne Yakuba daga dukkan alamu ya samu dama karo na hudu da zai taka wa kasar Burkina Faso leader bayan sunansa ya bayyana a cikin ƴan wasan da za su yi wa kasar wasan ƙarshe na shiga gasar cin kofin Afirka da za su yi da kasar Mauritania Yakuba dan shekaru 27 da haihuwa ya yi wasansa na farko ne wa Stallion yayin da sun kakara da Kazakhstan a Otelik Stadium haka kuma yayi wasa a karawa tsakanin kasarsa da Benin. Jiya kuma ta santi kwata-kwata tashi daga nan birnin Accra zuwa kasar Zambia inda za ta fafata da Zesco United a wasan karshe na rukunoni na CAF Confederation Cup. Wani mamban manajojin kwata-kwata Mr. Edmond aka ya bayyana cewar club kai tsaye za ta wuce zuwa Indola kasar Zambia domin wannan wasa mai muhimmanci. Yace abinda kwata-kwata kurum ke bukata a karawar nan ne nasara domin kyautata damar ta na karasawa zuwa zagaye na gaba a gasar. A halin yanzu dan wasan kwata-kwata na tsakiya Richard Seneno ya hade da Santi kwata-kwata zuwa Zambian makonni biyu kenan da dan wasan na tsakiya yayi fama da rauni a wasa tsakanin kwata-kwata da Zesco United a Kumasi inda kwata-kwata ta yi nasara da cibi da daya. Kwata-kwata dai ba makawa na bukatar nasara ne a wannan karawa saboda ta bari damar da ke gabanta a karawa da Al Hilal an kasar Sudan ya kubuce mata a dalilin kunnin doki ɗaya da ta yi da ita a Kumasi. Manchester City ta kaddamar da wani shirin bayar da diya ga waɗanda bala'in nan na tarihi na lalata yara ya ritsa da su inji zakaran da English Premier League. Shirin domin yaran da wancan cin zarafi na tsohon kociyan Manchester City Barry Bennell wadda aka ɗauri a shekarar 2018 tsawon shekaru 30 ya shafa ne. Club ta kara da cewar bincike mai zaman kansa ya bayyana wani zargin mai karfi akan wani tsohon kociyan matasan City John Broom wadda shi ma waɗanda ya ci zarafin su suka shiga cikin wannan diyar. Zinedine Zidane ya ce yana son maido da Real Madrid wurin ta da ya dace da ita bayan ya koma club karo na biyu. A matsayin mai koyarwa Zidane ya ce yayi cajin batransa kuma yana son maido da daukaka ga Real Madrid. Da wannan labarin muka iso karshen labarin wasannin na yau. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. A yau Laraba mayakan kungiyar ƴan ta'adda na ISIS sun kaddamar da sababbin har-haren ta'addanci akan sojojin Amurka yayin da ƴan ta'addar suka kai hari don kare yankin ƙarshe dake hannun su a arewacin Siriya. Haka dai a yau Laraba an yankewa tsohon shugaban yakin neman zaben shugaban Amurka Paul Manafort hukunci daurin shekara 3.5 a gidan kaso a bisa laifukan dake da nasaba da kasar Ukraine dangane da ƴan adawar siyasa na ƴan kasar Russia. Ana kyautata cewa akwai yara kanana da dama a cikin mutanen da aka ratsa da su a lokacin da wani gini ya rushe a jihar Lagos ta Najeriya inda ɗaruruwan mutane suka fito suna kallon yunkurin ceto. Babu tabbacin yawan mutanen da suka makale a cikin rushasshen ginin mai hawa uku da ya ruguje da misalin ƙarfe 10 na safe a yau Laraba, amma dai shaidu da ke wurin sun ce akwai yara kusan 100 a benen sama na makarantar lokacin da abin ya afku. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka za ta saukar da jiragen sama na Iran Amurka wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 157 a ranar Lahadin da ta gabata inda ta zama ƙasa mafi girma da ta cire jirgin saman daga aiki.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniya mu Mr. Cedric Franklin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.